بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب، واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahaliccinmu mai kowa mai komai, wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin litinin 10 ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1446, wanda ya yi daidai da 10 ga watan Maris shekara ta 2025. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka, markazu Abdullahi bin Abbas, wacce take anguwar Ƙurbai cikin garin Zariya, domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala, littafin da Allah ya saukar domin ya zama shari'a, haske, maganin duhu, jagora zuwa ga hanyar tsira. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ƙulla kyakkyawan zumunci da wannan littafi mai albarka. Ya Allah, muna tsanantuwa da ƙaunar da muke ma wannan littafi naka, ka azurta mu da samun ceton wannan littafi mai albarka da ceton manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Bayan haka akwai neman addu'a har guda biyu. Ina jin bayan Allah suna kyautata muku zato ku mahalarta, suna barar addu'a. Akwai Alarama Abdulmannan ɗan gidan Malam Kasim Amin, wanda ya haɗu da tsautsayi na hatsari har ya kai ga kanai. So muna buƙatar addu'ar bayan Allah. Allah ya bashi lafiya, Allah ya san ya zama kafara gare shi, Allah ya kare mu gaba ɗaya. Akwai kuma Malam Salim Sabo a Galadiman Raya Ƙasa, wanda ɗalibi ne ko kuma mahalarcin wannan majalisi ne ko da yaushe da tafsiri yanzu. To kwana biyu akwai ‘ya’yan shi da ba su da lafiya, har ya kai ga kwanciya ga asibiti, har yanzu suna asibiti. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya, ya sanya jinya ta zama kafara. Marasu lafiya kuma Allah ya ba su lafiya, duk inda suke masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya. Na'am, idan ba a manta ba, ba mu gushe ba, muna kan tafsirin aya mai daraja ta suratul munafiqun: ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Na'am, kama kaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. In dai imaninku na gaskiya ne, in dai imaninku ya haskaka muku hanyar tsira da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, to ga wata nasiha ga wata fadakarwar da za ta taimake ku wajen bin Allah da kuma kauce mata farkin shaytan wannan nasiha ita ce la tulhikum abwalukum kar ku yadda kar ku yi sakaci dukiyoyinku da ayayanku su shagaltar da ku daga yawan ambaton Allah ko daga bin tafarkin Allah ko daga yima Allah subhanahu wata'ala da manzansa yayya ومن يفعل ذلك دون ده سكتي يشغل تدا دنيا يشغل تدا دوكيا يشغل تدا آية سك شغل تدا شيء أكم بن تفركين إلى ده تفركين سامن يرجع الله توفى أولئك هم الخاسرون هو شكا باب سن كل زمن شيء ده أسارة با أبن ده زي غني سيتاب إيوا دنيا ده لاهرة الله يكرم إذا ما من تبع المجلس ده يجباتا mun tsaya a daidai gabar da muke bayani akan me ake nufi da zikrullah inda muka ambaci cewa maganganun malamai suna da yawa wajen fassara ko yin bayani akan ma'anar zikrullah idan aka ce zikrullah dai kowa ya san ana nufin ambaton Allah to ambaton wanne magana ta farko da muka ambata as-salatu ko as-salawatu al-khams al-maktuba salloli guda biyar waɗanda Allah ya farlanta ya wajarta mana asuba azhar al-asr magriba isha to duk lokacin da wata dukiya ko hidimar ƴaƴa da biye musu ko kokarin a maida taro ya zama naira ko wani adadin kuɗi dai dukiya ta habaka kokarin samar da haka ko samun haka ya zama sanadiyar taba martabar addinin mutum martabar kulawa da sallolinsa to ko shakka babu wannan sakaci ne wanda Allah subhanahu wataala ya hane mu kuma ya ja kunnan mu yayi mana gargadi akai daidai gurgudan kuma yadda mutum ya bari dukiyarsa da ƴaƴansa suka shagaltar da shi akan kulawa da sallah daidai gurgudan asarar da za ta yi masa da baibayi kuma tabbas siffantuwa da haka wata siffa ce daga cikin siffofin munafikai waɗanda zukatansu ba su miƙa wuya kyakkyawar miƙawa ga Allah fassara ta biyu zikrullah a nan ana nufin ƙur'ani kada ka yadda dukiyarka ko ɗayanka ko wani abu ma wanda ba haka ba ya shagaltar da kai daga yawan ta karanta alƙur'ani Qur'ani tun daga sunansa ma'anan al-Qur'ani al-Majlu lafazin Qur'ani Qur'ani ba Qur'ani ba daga cikin kurakuran da ake kaji wani yana Qur'ani a'a Qur'ani ba sunan shi Qur'ani da kafu wannan kuskure ne da yake yaduwa a cikin mutane ina Qur'ani an saukar da Qur'ani a'a ba saukar da Qur'ani an saukar da Qur'ani ko ma'anar qur'ani daga cikin ma'anonin wannan kalma tana bayuwa ne zuwa ga al-matlu abinda ake karanta to tunda da sunansa ma an rada masa suna abin karantawa to ai sunan yana gayyatar ta zuwa yawaita karanta shike ita kanta kalmar karantawa ai balarabiyar kalma ce karantawa da qira'a daga qira'a ko karatu karatu qira'a duka kalmar asalin talarauci ma'ana ta biyu kenan daga cikin ma'anar zikrullah ma'ana ta uku zikrullah aka ce as-sadaqa wal infaqu fi sabilillah ciyarwa da sadaka da taimako to kada kaunar da kuke ma dukiyarku zumuncin da yake tsakanin zukatan mutane da dukiyoyi da san a tara ma ƴaƴa wani abu a bar musu to kar kuma wannan ya hana ku ciyarwa mun fahimta ma'ana ta hudu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wal muradu bi zikrillah al jihad fi sabilillah kar ku yadda san dukiyarku da haɓakar da ita da faɗaɗa ƙarfin tattalin arzikinku to kar ku yadda san ƴaƴa da san a zauna da su a rayu da su kar ku yarda waɗannan abubuwan sa hana ku fita wajen ɗaukar kalmar Allah akan wannan fassarar zaka fahimci cewa lokacin da munafikai suka ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z min al-azal sun daura niyyar cewa ba za su ƙara fita yaki ba to shi yasa sai wannan ayar ta zo zikrullah sai ta fuskantar da hadakarwa zuwa ga karfin sakaci wajen fita daukar kalmar Allah kuma a ayoyin da muka ambata na suratul tauba ai sun ta neman hanzari kada su fita kada su fita kada su fita ko da neman uzuri wanda wannan ma'anar tana karfafan fassara zikrullah anan bi ma'ana al-jihad fi sabilillah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ko wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu kaga sai aka ambaci jihad wanda shine zikrullah anan a ma'ana ta hudu to wace ma'ana ce tafi daidai na'am duka yawa a ka'idar malaman tafsiri duk lokacin da kalma ko aya take da ma'anar da tafi ma'ana daya biyu uku hudu har bakwai ana samu har fiye da haka sai ka duba kaga cewa waɗannan ma'anonin duka za su iya inuwantuwa ƙarƙashin inuwa ɗaya ko ba tare da sun an samu cin karo ba to duka ma'anonin ake nufi kamar yadda malamai suka yi ta bayanin ne siratal ladina ihdinas siratal mustaqim me ake nufi da siratal mustaqim kaga zantuttuka ne masu yawa duka kuma zantuttukan duka daidai ne to anan zikrullah sai ka ce zikrullah ay la tulhikum amwalukum wala auladukum anis salawatil maktuba la tulhikum amwalukum wala auladukum an الجهاد في سبيل الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الإنفاق وعن الصدقة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن تلاوة القرآن بل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي ذكر الله
نعم
شيما ذكر الله ذكر الله معنى تبيه ذكر الله أنا نقم أنبتا تسبيحي تهليلي تحميدي hay haul haukala haylala dika kada kana kasuwanci ka rasa lokacin da zaka yi tasbihi kai zike kun ga ma'ana ta fito kada hidimar yaya da kaunar su da shagaltuwa da su ya mantar da kai ɗaya daga cikin primary task ɗinka abuwa masu muhimmanci na rayuwa yawan zikiri yawan ambatan Allah kai ka ce ana ce maka ne a fakaice an san kana son dukiyarka ta haɓaka ta ci gaba ta yi yawa ta yi albarka to ai daga cikin hanyoyin samun albarkar dukiya ka riƙa yawaita zikiri an gano an san cewa kana son ƴaƴanka su yi albarka su samu tarbiyya su samu natsuwa to daga cikin hanyoyin haka shine kai mahaifi ko ke mahaifiya ke lizinci yawan tasbihi da yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kun fahimta? Allah ya samu dace. Akwai ayar da ta yi kama da wannan ayar kuma ikon Allah sai ta ambaci wasu daga cikin waɗannan abubuwan da malamai suka fassara zikrullah da su. Allah yana cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال وسباين الله ne mazaje ba mazaje masu gemu kada yake nufi ba a hadda mata masu himma masu imani ba din da kaje an ce rijalun bane kawai ka ce maza mu ne masu hulina a hadda su za su yi zuwa misali da Allah ya ce wa bainahuma hijab wa alal a'rafi rijalun an ce maka maza ne kadai banda matan misali a takaice rijalun la tulhihim wasu bayan Allah ne jarumai a zuci waɗanda suke da dakakkiyar zuciya wacce ta miƙar da wuyan kanta zuwa gaban tafarkin Allah da ɗaukaka kalmar Allah, saboda dakewar zuciyarsa a wajen bin Allah, dukiya da kasuwanci ba su isa su canza musu dimension ko alƙiblarsu ba. La tulhihim tijaratu, da me ake kasuwanci da dukiya? La tulhihim amwalukum, la tulhihim tijaratun wala bay'un, kaga dai har yanzu dukiya. An dhikrillahi, dhikrullahi anan me ake yi? Wa iqami salati, tunda aka ambaci sallah, kaga automatically dhikrullahi anan ya ba sallah ba kenan, tunda an ambaci sallah. Ko kuma ya kasance dhikrullahi din a matakin farko har da sallar, sai aka kawo fashin baki akan me ake nufi da dhikrullah, sai aka ce daga ciki akwai iqami salati, sannan wa ita'iz zaka. Ita'uz zaka kuma shine al-infaq, ciyarwa. Mun fahimta? To sannan kuma dhikrullahi din in ka dauka akan cewa iqami salati wa ita'iz zakati sharhi aka yi, to sai ka ce ai dhikrullahi ya inwantar da ambaton Allah na asalin a cikinsa. Sannan abu na hudu sai ka ce wa iqami salati, da me za su tsaye da sallar in sun tabbata sallar? A'a, da Qur'ani. Me kake karanta? An ka alhamdu aina take Qur'ani, surar da za ka karanta. To kaga indirectly ko a fakaita shi ma Qur'ani an ambace shi ke. Mun fahimta? So sai ka ce wannan ayar ta haɗe duka waɗannan fasarorin guda hudu ko biyar. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Sai mu je ga fa'idojin da wannan aya ta kunsa. Fa'ida ta farko, wannan ayar ta tabbatar da cewa na daga cikin manya-manyan asarori da dilmiyewar babban jarinka, jarinka mafi daraja mafi tsada kuma shine alaƙarka da Allah, mutum ya shagaltu da duniya akan ibadoji. Shi yasa wasu daga cikin malamai da suka tashi fassara la tulhikum amwalukum wala auladukum, sai suka ce a'a, amwalukum wa auladukum anan ana nufin duniya ne gaba ɗaya, sai dai abin da ya fi ɗauke hankali a cikin duniya shi ne dukiya da ɗaya. Aka ce musu me ye dalili? Suka ce a'a, ba ku ji Allah yana cewa wadrib lahum matalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira almanu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ana magana akan duniya. Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i, to duniyar ce ba ta da yawa, kwatankwacinta kamar ruwan da aka saukar ne kaza 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 har aka kai ƙarshe, sai aka ce almanu, ai daga cikin abubuwan da suke ɗaukar hankali daga cikin duniya almanu wal banu. Saboda haka anan la tulhikum ad-dunya, la tulhikum ad-dunya shine asalin maganar. Sai aka ambaci ɗaya wasu daga cikin manya-manyan abubuwan da suka fi sihirce ƙwaƙwalwa, suka fi tsinkar da miyan mutum ko ɗan adam a wannan rayuwa, wanda ko shakka babu, dukiya tana ɗaukar hankali, tana da ƙyalli, tana da fisgan tunani. Haka nan ‘ya’ya, kamar yadda zuciyarka take tabbatar maka da haka, ba sai an buga maka misali. Fa’ida ta biyu, wannan aya tana tabbatar da cewa duk wata ni'imar da Allah subhanahu wa ta’ala ya yi maka ko ya yi min ko ya yi miki ko ya yi mana, ana sa ran cewa wannan ni'imar ta zama sullaman nartaqi bihi ila ridwanillah, ya zama tsani ne da za mu taka ya kai mu zuwa ga yardar Allah. Mun fahimta? saboda Allah ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah me ake so ya ayyuhal ladina amanu litu'inakum amwalukum wa auladukum an dhikrillah su taimake ku ko ala dhikrillah su taimake ku wajen bin Allah su taimake ku wajen kusantar Allah wannan shine abin da ake bukata fa'ida ta uku ita ce wannan ayar tana tabbatar da cewa duk wata dukiya duk wasu ƴaƴa duk wani matsayi duk wani abin da mutum ya samu tsaba ne ko daraja ko martaba a cikin mutane sai wannan martabar sai wannan dukiyar sai wannan matsayin sai waɗannan ƴaƴan sai wannan jarin sai wannan sabon shagon da ya bude ya zamana yana hana shi bin Allah da bin manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zamana ya ƙara zumunci da duniya da shagaltuwa da ita akan manya-manyan abubuwan da Allah ya wajabta masa to ko shakka babu wannan ayar ta tabbatar da cewa babu alkhairi akan a cikin wannan matsayi babu alkhairi a wannan rumfar babu alkhairi a wannan jarin babu alkhairi a wannan waɗannan ƴaƴa mun fahimta me ake sa rai kamar yadda muka ambata a gaba ta biyu ko fa'ida ta biyu abinda ake sa rai su taimake ka wajen bin Allah kana da jarin miliyan 1,250,000 sai jari ya haɓaka ya ƙara yawa to ya kasance an samu ƙarin runsunawar zuciya zubewa a gaban Allah godiya gare shi ƙarin kyautata wa mutane ƙarin yarda da cewa ba iya kasuwancinka bane kar mutum ya zama ɗan uwa ko abokin ƙaruna lokacin da ya ce inna ma utituhu ala ilmi indi matsayi ne mutum ya samu to da san da kafin ya samu matsayin yana kulawa da salloli yana kulawa da zakka yana kulawa da karatun qur'ani yana karin kulawa da kaza yana abubuwa na alkhairai na wajibi kafin a zo na nafila sai yanzu bayan matsayin sai ya zama ba wai na nafilan ba na wajibin ma an raba gari da su ko shakka babu wannan matsayin ba alkhairi zai ba gare shi ranar tashin kiyama sai ya yi tagumi sai ya yi burin ina ma da zai dawo duniya ya kasance an yi rewinding ɗin jiya da shekaran jiya ya zama bai karɓi wannan matsayin amma idan matsayin ya zama ya taimake shi wajen bin Allah ya taimake shi wajen share ma al'umma hawaye ya taimake shi wajen kwato ma masu rauni haƙƙinsu to kaga alkhairi ne ke fa'ida ta hudu wannan ayar tana tabbatar da cewa dukiyar da bata shagaltar da kai ba ashe alkhairi ce ke ƴaƴan da bata shagaltar da kai ba ashe alkhairi saboda haka kada wani ya zo ya ce kai karka nemi kuɗi karka tara kuɗi a'a tunda Allah ya ce la tulhikum kar ta shagaltar da ku ne ashe dukiyar da bata shagaltar ba to ba matsala ke mun fahimta saboda haka ustaz nemi kuɗi faɗa makarantar malam sule ka je kai ta kirga sule da dala abin nan ka nemi abin nan abin da ya kamata ke saboda haka dukiyar da ta taimaki mutum wajen bin Allah to abin birgewa ne abin sha'awa ne madalla da dukiya ta halas a hannun bawan Allah na kwarai ko ba haka ba ma ajmal ad-din wa ad-dunya idha ijtama'a wa akbah al-kufra wal iflas lir-rajul me yake ma yana cewa me yafi ban sha'awa ka ga mutum bawan Allah mutumin kirki mai kulawa da ibada mai kulawa da haƙƙin Allah masanin haƙoƙin Allah da ƙoƙarin bin su kuma gashi ga tsaba a hannunsa tsaba ba ta masara ba Allah ya mutum eh tsaba na abin kirga ka san kuma tsaba ba a kirga ta yawa tsabar gero ko shinkafa ba a kirga to tsaba wacce ake kirga ba masu gidan rana kamar yadda ake cewa abin sha'awa sai ya ce wa akbahal kufra wal iflas lirrajul me yafi ban kyama kamar kuma mutum ga kafirci ga munafanci ga hasada tare da shi ga rashin kulawa da salloli ga kuma bakin talauci ya masa ɗaurin minti ai ba abin da ya fi wannan muni mun fahimta Allah ya kare mu fa'ida ta biyar wannan ayar in kuka yi mata kallo na natsuwa za ta ba mu wata fa'ida mai daraja mai tsada. Fa'idar ita ce, ashe yawan ambaton Allah, ashe yawan ciyarwa, ashe yawan kulawa da sallah, ashe yawan karatun Qur'ani, fasarorin zikrullah, ashe magunguna ne daga cikin maganin munafinci. Saboda ayar ta zo a jerin gwanan da ake magana akan munafinci, mun fahimta? Saboda haka yawan karatun Qur'ani, yawan ta sadaka, yawan ko kulawa da sallah, to magani ne da yake warkar da dattin munafinci da yake cikin zuciya. Ai ina jin fa'idar ta fito ko? Haka nan zikrullah, yawaita ambaton Allah, yawan tasbihi, yawan istighfari, yawan tahmidi, yawan tahlili, duka suna maganin wannan mummunar cutar. Saboda haka idan mutum ya fahimci cewa tare da shi akwai burbushin wannan cuta, to ba sa hannu a kai zai iya ce ya shiga uku ya lalace ba, a'a, zai kai zuciyarsa ne da kwakwalwarsa asibitin neman magani. Daga cikin kuma abin da shari'a ta nuna mana bisa hasken Qur'ani da ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kulawa da sallah, sai ka matsa ma zuciyarka, danne ta, sai ta kula da ita, yawaita sujada, yawaita tasbihi da ambaton Allah, sadaka da kyautatawa, duka suna maganin wannan cuta mai matsala. Allah ya kare. Fa'ida ta gaba, wannan ayar tana fa'idantar da mu cewa ashe daga cikin tsarkin ko kuma daga cikin imani ko daga cikin alamomin imani da tsaftar zuci, kulawa da abin da ya shafi tarbiyyar ƴaƴa da dora su akan tafarkin Allah da manzonsa. Wannan alama ce daga cikin alamomin lafiyayyar zuciya kuma lafiyayyen imani nagartacce. Saboda Allah ya buɗe ayar da lafazin ya ayyuhal ladina amanu, to in dai kun yi imani ba za a samu shagaltuwa da duniya ba, in dai kun yi imani na gaskiya ba za a samu nene ba, ba za a samu shagaltuwa da ɗaya ta ɓangaren kulawa da tarbiyyansu ba, ballantana su shagaltar da kai akan yin abin da ya kamata. Fa'ida ta gaba, ta shida kenan, lafazin la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, yana fa'idantar da mu cewa ba ƴaƴa da dukiya ne kadai abin aibatawa ba idan sun shagaltar da mutum. Saboda haka wayan nan idan ta shagaltar da kai akan bin Allah da yawan ambatansa, to ta zama ba alkhairi gare ka ba. Kallon wani fim da zai shagaltar da kai akan bautan Allah da bin Allah da kulawa da ibada zikrullah, har wannan fim din ya sa ka rasa sallah, to ya zama ba alkhairi ba. Mun fahimta? Shi yasa za ka fahimci hikimar wasu daga cikin malaman tafsiri da suka ce, a ce amwalukum wa auladukum a bar shi a buɗe, kullu ma yulhi an zikrillah fa huwa dakhilun fi, duk abin da zai shagaltar akan bin Allah da manzansa, akan ambaton Allah da sallah da sauransu, ya shiga ciki. Ina jin waɗannan fa'idoji ne masu matuƙar muhimmanci, waɗanda ya kamata mu tuno da su duk lokacin da muka shagalci da wani abu, sai mu tuno cewa shin wannan abun abu ne da Allah yake so, sannan kuma shin ya ƙarfafe mu wajen bin Allah da manzansa, ya ƙarfafe mu wajen yawan ambaton Allah, ya ambace mu wajen tabbatuwa akan hanyar gaskiya koko akasin haka. Ina fata mun gane. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, duk wanda ya kuskura ya shiga cikin wannan tafarkin, to asararre ne kuma takarbe. Ashe duk wanda dukiyarsa da ƴaƴansa suka taimake shi wajen bin Allah da yawaita ambaton Allah, to fa ulaika humul muflihun, ko humul fa'izun, sun kuma su ne aka san haka su ne waɗanda suka zama kubutattu waɗanda suka more suka dace ko za su dace da alkhairan duniya da lahira Allah ya samu dace na'am
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
الله سبحانه وتعالى يتي وأنفقوا مما رزقناكم كتير كسواني آمنوا dai ladina amanu wadanda kuka ansa sunan imani aka ce ina masu imani kuka ce ga mu to daga cikin umurnin Allah gare ku wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abinda muka azurta ku da shi min qabli an yatiya ahadakumul maut kafin ranar da ajalin daya daga cikin ku zai zo masa فيقول رب لولا أخرتني سي وي ولا يجي وأشي جي لشي ترنجي لأيكة وان أيكي ليكا ما تبا يا يسكتي أم باش دوكيا أم باش داما أم ما بيتي أربا أم باش دامر لي يسو جدا يسلى بيبا أم باش دامر لي شوكا دوان أيكي الخيري أم ما يسكتي فيقول رب لولا أخرتني سي دنجا ما يميت وان اللفظ إناما إناما يلا جيزا ياتا ina ma da za a daga masa kafa ina ma da za a bashi dama yayi ne ne fa asaddaka da za a bashi awa daya da za a bashi minti 10 da za a bashi minti 5 ya samu karfin jiki da natsuwar kwakwalwa to da zai wani aikin alkhairi me wannan aikin alkhairi fa asaddaka yayi sadaka wa akun huwa akuna min as-salihin قراءة أبو عمرو كمر يد مك أنبتك وخف لو إلفا بما يعملون الصف بما يعملون الصف أكون بواو وانصب الجزم حفل أبو عمرو شيء كي كرن تاوانا وأكون من الصالحين سيء شيء سنن باين ياي سدك يسبنت دا كاوا ونقرت تنبيب نمتان الجاكي bayan ya siffanta da haka ya kasance kuma tare da su a cikin wannan ayar akwai karatuttuka masu muhimmanci da karatu na farko shine an ambaci wannan ayar bayan gama bayani akan la tuzikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah sai aka ce wa anfiqu ku ciyar sai ka gane ashe da gaske ne fassaran da aka ce zikrullah a cikin ta akwai ciyarwa to hakan ne tun daga shi an ce wa anfiqu saboda su waɗanda suka ki ciyarwa tsabar zumuncin zuci da dukiya da san su tara ma ƴaƴansu abu dukiya mai yawa shi ya hana su aikata aikin alkhairi sai aka ce to ku karkai haka anfiqu min ma razaqna kun fahimta shi yasa malaman Qur'ani da tafsiri suke cewa duk wata fassara ingantacciya da zaka fassara wata kalma ko wata aya da ita a Qur'ani to in Allah ya baka kayan aiki na fahimta sai kaga jerin gwano siyaki sibaqan wal haqan abinda ya gabata da abinda zai zo na ayar sai kaga yana karfafar wannan fassara yanzu kaga ga anfiqu ta fassara mana zikrullah daga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin zikrullah ambaton Allah shine ciyarwa akwai bayanai a Qur'ani da yawa masu tabbatar da haka amma ban so mu fita daga doran wannan aya abu na biyu shine shagaltuwar da zuciya take yi da dukiya to tana shagaltuwa da morewa da murginawa a cikin dukiyar sai shine dukiyar ya fifita jin dadin sa shi kadai ya manta da faranta ma wasu. To tunda an ce latul hikum, kada wani ma'anar latul hikum kada ku bari dukiyar ta shagaltar da ku. To kada wani ya zo ya ce ai ni ban shagaltu da dukiya ba, ina kulawa da sallah, ina karanta Qur'ani, ina kaza, kama kuma baya ciyarwa. A'a, wa anfiqu mimma razaqnakum, sirrin kawo wa anfiqu bayan latul hikum. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كذا وني يزوي شيء أي أن شيء كر أشغلتني توني أي من شغلتما إن بعد إن كل واحد سلا إن كذا إن كذا تما شن كاتير شن كبعد سنة كبعد زكاة بكيمة وأكيد مسألة سنم ونن آير حريم زو إن كيل أكريد لا تلهكم أموالكم دو أنفقوا مما رزقناكم. Tana fa’idantar da mu wata fa’ida mai tsada. Fa’idar ita ce, a daidai lokacin da kake jin daɗin duniya da abin da Allah ya baka na arziki, to ka tuno da cewa za ka bar wannan arzikin, za ka bar wannan dukiyar. Wannan yana daga cikin sirrin ambaton mutuwa da walan yu akhirallahu nafsan a cikin jerin gwanin ayoyin da aka yi magana a kan dukiya. La tulhikum amwalukum, me yake karatu kana cikin gidanka na alfarma da kasaita da kaza a matakin farko a samu la tulhikum, kada gidan ya shagaltar da kai. A mataki na biyu ka tuno waɗanda ba su da shi ka taimaka musu. A mataki na uku ka tuno da cewa watan wata rana za ka bar wannan gidan. To in ko za ka bar shi bai kamata ya ruɗe ka ba. In ko za ka bar shi bayan kai ka tara kuɗi ka haɗa aka yi maka ƙasaitaccen gida amma kana ji kana gani za ka bar shi, to ashe kamar yadda zuciyarka ta ƙaunaci gida, ka gina ma kan gida a rayuwar da ka san barinta za ka yi. To me zai hana ka tura investment hannayen jari ka mallaki gidan da in ka shiga ba za ka fito ba? Lahira ce. Mun fahimta? Shi ya sa bayan Allah na ƙwarai, duk lokacin da ni'imar Allah ta ƙaru gare su, sai su ƙara kusantar Allah kuma su tuno da barin duniya. Duk wata ni'imar da kake ciki bawan Allah, da zarar ka tuna cewa za ka bar duniya, sai ka ga darajarta da ƙimarta ya ragu a idanka, kowace irin ni'ima ce. To kuma ana son haka, saboda tuna wannan zai rage maka shagaltuwa da ita. Tuna wannan zai taimake ka wajen ka dankwafar da ita, ka tirsasa ta sai ta zama tsanin da za ka taka ka nemi yardar Allah. Wata rana Harun al-Rashid ya gina katafaren gida ko palace ɗinsa, ya sa an sanya kayan alaci a ciki, an shirya gidan sarauta. Banda za a shiga ko bayan an shiga, ya sa a kira gayya ta mutanen gari, makusantan sarki da sauran mutane su zo domin a yi walimar shiga sabon gida. Aka zo ga kayan ci, ga kayan marmari, kayan komai da ake bukata. Kana magana Harun al-Rashid ne wanda ya san yadda ake more ma rayuwa. Mawaka da masu fasahar zance duk suka zo suka cika fada, wannan ya yabo, wancan ya kalli ɓangaren gida, ya rera waƙoƙi na yaban Harun al-Rashid da sauransu. To daga cikin manya-manyan mawaƙa na Larabci waɗanda suka waƙe na zube, waƙe na fasaha, suka halarci wannan zama, akwai Abul Atahiya. To bawan Allah shi bai ce komai ba. Mawaƙa waɗanda ma waƙoƙinsu ba su kai nashi fasaha ba, suna ta ɓarin zance, amma shi ya yi shiru. Sai Harun al-Rashid ya kalle shi ya ce, malaka ya la tatakallam ya abal ataniya me yasa baka magana bayan mun san ka da irtijali irtijali shine kawai da ka kalli abu a jika zubo waka ba tare da ka shirya saka waƙoƙin ba saboda tsabar fasaha da iya magana sai Harun ar-Rashid yace sif lana ma nahnu fihi ka kalli halin da muke ciki na ni'ima da morewa da sabon gida palace da kaza da basirar da Allah ya maka na wake ka markada halin da muke ciki ka fade shi a waƙoƙi na fasaha a daidai lokacin Harun ar-Rashid ya rike kofin tatsatsar ruwan inabi ka san ni'ima ta haɗu ko yawwa ya rike yana kurban haka sai Abul Atahiya yace aish ma badalaka saliman fi dhilli shahiqati al-qusur a wata riwayar aish ma badalaka radiyan a wata riwayar aish ma badalaka aminan fi dhilli shahiqati al-qusur sai Harun ar-Rashid ya ji dadi yace na'am 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 me yace yana cewa da shi karayu yadda kake so ka fanta ma ka miƙe kafa fi dhilli shahiqati al-qusur a cikin wannan dan wannan kerarren gidan wannan masarauta ta musamman kasaitaccen gida kai yadda kake so a ciki sai kaga ya mai abin da yake so kenan sai ya ce na'am 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 idan mawaki yayi waka sai aka ce na'am na'am ma'ana karo 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 kai daidai sai Abul Atahiya yace yu'ta ilayka bi mashtahait ladal ashiyi wa bil bukur kaga yana describing yana kwatanta yana bayanin abin da yake faruwa yace kana zauna kana fantamawa ana zuwa maka da abin da kake so da wannan kofin inabin da kake sha misali duk abin da yake so za a kawo masa da yaushe ladal ashiyi wa bil bukur da safe da yamma da hanti duk abin da kake so ana kawo maka ga gida kuma kasaitacce yace thumma madha ya abul atahiya daga nan sai mene kai ka tambaya sai yace fa idan nufusu taqa'at fi dhilli hashrajat as-sudur fa hunaka ta'lamu muqinan ma kunta illa fi ghurur yace amma inda giza ke saka lokacin da ranka ya kai gargara kana jin karar fitansa a kogon zuciyarka ran na sama ya kasa ana za a fitar da shi ya ce fahunaka ta'lamu muqinan a nan ne za ka sami yaƙini ma kunta illa fi ghurur ashe kana rayuwa ne a cikin rafkanuwa da ruɗuwa da duniya ya fasa bam sai babban wazirin sarki al-Fadl bin Yahya al-Barmaki sai ce kai Abul Atahiya mun zo da ku domin a faranta masa sarki rai kai kuma ka bakanta masa rai aka ga sarki yana ta kuka yana hawaye Harun ar-Rashid ya dukan da kai yana ta hawaye yana ta kuka sai ya faɗi wata kalma mai tsada sai yake cewa ku kyale shi ra'ana fi aman fa arada an Allah yazidana ma nahnu fi ya ganmu ne a cikin makancewa da shagala sai ya kokarin kar ya kara mana shagala akan shagala la tuhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa anfiqu mimma razaqnakum daga nan sai Harun ar-Rashid ya ce kai Abul Atahiya karo mana wasu baitoci ma masu motsa zuciya akan mutuwa shine yayi tabarin zance na hikima ya ta kawo baitoci masu motsa zuciya waɗanda suke rage zumunci tsakanin mannuwar zuciya da kyalkyalin duniya wanda ya fahimci wannan jama'a shine mai morewa
ga ni'imar ta samu ka ji dadi da ni'imar da Allah ya baka amma kana cin ni'imar kana morewa kana tuna cewa Allah ne ya baka kana tuna cewa ba dabarar ka bace kana tuna cewa baka fi kowa ba sannan kana tuna za a tambaye ka akan wannan ni'imar sannan kana tuna cewa wannan ni'imar dole ta zama tsanin da zaka bi Allah wanda ya tuno da waɗannan kana tunanin zai yi amfani da ni'imar da Allah ya bashi wajen saba ma Allah to din ni'imar da ma'abocinta ya siffanta da wannan siffar to ya murgina ya nutso a cikinta ya sukwani dokin morewa a cikinta ya yadda yake so bai da matsala in dai ya kula da waɗannan abubuwa saboda ai qul ya lil ladina amanu fil hayatid dunya an yi ne dama din ka amma mecece matsalar ka mai da ita mablagu ka min al ilmi wal aql ka mai da ita ita ce nan ne wajen ci a cinye kawai nan ne a'a a'a ka mai da ita matsiya abinda zaka taka ka je zuwa ga samun jannah fa'ida ta gaba wa anfiqu mimma razaqnakum al infaq kuciyar yana daukan ma'anoni guda biyu ciyarwa na wajibi na zakka kenan duk mutumin da Allah ya azurta shi da dukiyar da ta kai zakka bai yi ba bai fitar da haƙin Allah wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim in ya zo barin duniya sai ya yi burin wannan burin da Allah ya azurta sai ya yi ina ma da za a daga masa kafa ina ma da za a bashi dama ya samu lokacin da zai fitar da zakkan nan amma lokacin da zai yi wannan burin lokacin da ya fara arba da mala'ikun mutuwa lokacin the day is coming a bakin alkalami ya bushe ba yadda za a yi a daga masa kafan shi yasa Allah ya ce walan yu'akhirallahu nafsan arwaito daga Abdullah sai ya ce manyan manyan malaman tafsiri yake cewa ba a yi wani mutum wanda Allah ya bashi daman yin aikin hajji bai yi ba Allah ya bashi dukiyar da ta kai zakka bai yi ba face in ya zo barin duniya sai ya yi wannan buri sai ya yi burin dama yana da dama ya je hajji dama yana da dama ya fitar da zakka saboda haka bawan Allah daga yau dinnan daga jiya sanda ka ji wa'azi daga dazu ka ji cewa wajibi ne kar kai sakace in ba haka ba dukiyar nan za ta zama maka balbalin bala'i babu wani abun burgewa a cikin dukiyar da ba abu Allah da ita ba wallahi me amfanin ta za ka gama tarawa kuma ka barta ka je ai maka lissafi akan ya ka same ta ya ka kashe ta amma idan ka rayuwa ka da kokobo Allah ba zai tare ka kai Muhammadu kai dan ladi kai tanko ya akai da kazo duniya baka mallaki dukiya ba za ta ba maka wannan tambayar ba amma da zaran kobo ya shigo wajen ka ya akai ka same shi mun fahimta wa anfiqu mimma razaqnakum fassara ta biyu al infaq anan yana nufin wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi damar yana da rara na dukiya yana da abin da zai faranta ma mutane yana da abin da zai miƙa amma ya taskance ya ƙi bayan ga dama kuma ga hali to shi ma koda ya ciyar da koda ya ba da zakka to idan ajalinsa ya zo sai ya yi burin ina ma da yana da dama ya ciyar fiye da abin da ya yi a wannan fassarar ta biyu za ka fa'idanci da fa'ida mai muhimmanci fa'idar ita ce duk mutumin da Allah ya ba shi dama sai ya yi amfani da ita amma amfanin bai kai yadda ya kamata ba to shi ma a ƙarshen rayuwa sai ya yi burin dama bai yi sakaci ba dama ya yi amfani da damar 100% bai yi sakaci da ita ina fata mun gane wa anfiqu mimma razaqnakum fa'ida ta hudu ko ta biyar Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku ashe Allah bai wajabta maka ka bada dukiyar ka gaba ɗaya ba mimma min tabi'idiyya bangaren abin da aka ce ka ciyar yanzu a zakkar ka sai aka ce miliyan ɗaya wanda ya baka fa, wanda ya azurta ka, wanda ya buɗa maka hanyoyi, ya baka lafiyar neman arzikin, ya baka damar samu, shi ya ce a miliyan 125,000. Min ma razaqnakum, amma kuma ka ce ba za ka bayar ba. Min ma razaqnakum, amma ba ka gane ba sai aka ce razaqnakum, ba kai ka ba kanka ba, ba dabara ka bace, ba iya kasuwancinka bane, Allah ne ya baka. Kai hasali ma kai wakilin Allah ne akan dukiyar, an dora dukiyar ne a hankan hannunka. Kai ka taba ganin wanda aka tura shi ya zama wakili kuma ya ki yin abin da waɗanda yake wakilta suka umarce shi da shi? Sai dai a siyasar yanzu, a raina gaske, sai dai a siyasar yanzu wakili yayi abin da ya ga dama, ko da ya saba ma abin da constituencinsa suke bukata, wannan wani abu ne daban. Amma a babin wakiltar Allah akan dukiyar da ya ce tashi ce, ya ballo maka wani finci ne daga ci, aka ce kula da wannan, an jarrabe ka, sai kuma ka ce a'a ni zan yi yadda nake so ne. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Kai khalifa ne, kai wakili ne da aka ce dan kula da wannan, da aka ce to gashi a naira 100 da ka samu ka ba wani kaza, ka ba wani kaza, sauran ka yi abinda ka ga dama a da'irar halas, shikenan fa abinda aka ce. Saboda haka abinda aka turo ka kai kenan, abinda aka wakilta ka kai kenan akan dukiyarka. Duk wanda yayi wannan to ya saba ma umarnin Allah, yana cewa dukiyar tashi ce, shi ya ba kanshi kuma zai yi abinda ya ga dama akai, kuma zai haɗu da Allah. Yasa Allah ya ce waɗanda falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Duk wanda suka yi imani, sai aka ambaci imani tare da ciyarwa, ashe daga cikin alamomin rashin imani rashin ciyarwa, ashe daga cikin alamomin imani yawan ciyarwa. Kun fahimta? Daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Asalin maganar min qabli an ya'tiyal maut ahadakum, kafin mutuwa ta zakke ko ta zo ma ɗaya daga cikinku. Amma sai aka ce kafin, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kafin ɗayanku mutuwa ta riske shi. Asalin maganar kafin mutuwa ta riske ɗayanku, sai aka ce kafin ɗayanku mutuwa ta riske shi. Qaddima al-maf'ul bihi lil-ihtimam, an gabatar da shi domin a tabbatar maka mutuwar fafarautar ka take. Shi yasa a duk ayoyin da Allah yake magana akan mutuwa, so da yawa zaka ji mutuwar ce ake bada bayanin za ta zo ta tarar da kai. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuke mutuwar za ta zo ta same ku. Hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna. Na'am. Qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kaji wani description, wani bayanin da aka yi. Tafiruna minhu, kamar gashi can ya arce a guje, ya sheka a guje, yana tsere ya tsira da ransa. To sai aka ce fa innahu mulaqikum, za ka je ka tarar da mutuwar ma inda kake, tana jiran ka, za ta tarar da kai inda kake. Kaga mutuwa ita take, ajali shi yake zuwa ya samu mutum. Ina fata mun gane. To tunda haka ne kaga labudda kenan za a rasu, za a bar duniya. To tunda za a bar duniya kuma za a yi wannan tafiyar, to ina mafita, ina guzuri? Shine imani. Ina mafita? La tuhlikum amwalukum wala auladukum. Ina mafita? Ka kula da zikrullah da ma'anoninsa. Ina mafita? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kun fahimta? Fa'ida ta gaba, wannan aya nassi ne karara a cikin Qur'ani wanda yake koya mana utilizing an opportunity idan Allah ya baka dama kai amfani da ita har turawan yamma da suke kanikancin tattalin arziki da harkan businesses da menene da abin da suke fada na SWOT analysis ko daga ciki ai SWOT su ce strength ko sai weakness sai opportunity daga cin abin da yake ba dan kasuwa dama ya ci zarra a kasuwanci shine amfani da dama to kai ma rayuwar nan ai kasuwa ce ta duniya wacce a cikin ta ake neman guzurin tafiya lahira saboda haka ita rayuwar dungurun gumdinta opportunity ce dama ce Allah ya baka yi kokari kai amfani da dama domin ka samu guzurin da zaka rike ka koma ga Allah cikin natsuwa cikin walwala cikin farin ciki duk wanda ya je wajen Allah da irin wannan guzur babu shi babu tagumi babu shi babu bakin ciki saboda ne ya je ma Allah da abinda Allah ya umarni a je masa da shi Allah muna roƙonka ka azurta mu da zuwa maka da irin wannan guzuri ka azurta mu da samun yardarka ka azurta mu da samun rahamarka duniya da lahira ya Allah ka sanya katangin karfe tsakaninmu da shagaltuwa da duniya ya Allah duk wata dukiya duk wani matsayi duk wata daukaka duk wata koma ne da a zahiri muke ganin shi alkhairi ne wanda zai shagaltar da mu ya Allah ka sanya katangin karfe tsakaninmu da shi duk abin da zai zama mana alkhairi na matsayi na arziki na koma me ya Allah ka ba mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.